Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu da yanzu ku ji cewa ofishin ministan harkokin wajen kasar Ghana ya ce ba shi da masaniya game da sanarwar gargadi akan al'ummar Ghana masu tafiya zuwa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu da kusan kashi 40 cikin 100 a shekarar nan ta 2022. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga kasar Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Wata gamayyar kungiyoyin rajin yancin dan adam da lauyoyi a Uganda sun shigar da ƙara a kotu da ke kalubalantar sabon dokar yanar gizo mai tsarkakiya. Lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe fadan albarkacin baki da kuma auna 'yan adawa. A watan da ya gabata ne shugaban Uganda Yoweri Museveni ya rattaba hannu akan dokar ta Computer Misuse Act da ta sha suka daga kungiyar Amnesty International, wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni. Kungiyoyin raji guda tara da tsohon madugon 'yan adawa a majalisar dokoki da wasu manyan lauyoyi guda uku ne suka shigar da ƙarar ga kotun kundin tsarin mulki a jiya Alhamis, wanda ke zama kotu ta biyu domin kalubalantar dokar. Masu shigar da ƙarar da suka hada da kungiyar Chapter 4 da wasu manyan kungiyoyin raji guda hudu a Uganda sun ce dokar ta jefa ayyukan yanar gizo cikin rashin tabbas. Jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗar da aka kulla. Ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci, yana mai cewa a wata sanarwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba. Ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma kuduri aniyar kawar da cikas dangane da yarjejeniyar da aka kulla na fitar da abinci. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter, inda ya sanar da ƙarin lokacin aikin, cewa Ukraine da Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun yanke muhimmiyar shawara ta yaƙi da matsalan abinci a duniya. A jiya Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da Arewan ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja ga Amurka da ke ƙoƙarin ƙarfafa alƙawarinta na tsaron ƙawayenta Koriya ta Kudu da Japan. Makamin da aka harba daga yankin Wonsan na gabar tekun Arewa maso gabashin kasar da misalin karfe 10:48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin Koriya da Japan, a cewar makwabta. Bayan an gano harba makamin, sojojin Koriya ta Kudu da Amurka da Japan cikin gaggawa sun yi Allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin. Wannan dai shine karo na farko da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami kiran ballistic a cikin kwanaki takwas, kuma shine na baya-bayan nan a cikin jirin gwaje-gwaje da ta yi a 'yan watannin nan. A baya dai Koriya ta Arewa ta ce wasu daga cikin gwaje-gwajen tana yaudara ne na kai harin nukuliya akan Koriya ta Kudu da Amurka. Kwararru da yawa sun ce a ƙarshe Koriya ta Arewa za ta so haɓaka ƙarfinta na nukuliya don cin nasara mafi girma daga abokan hamayyarta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin Izeh da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraban da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane 5 ciki har da wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro, a cewar talabijin ƙasar. A wani hali na daban kuma, wasu 'yan bindiga sun harbe wasu 'yan ta'addan basoji guda biyu na Iran a tsakiyar birnin Isfahan, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. A dukkan hare-haren biyu dai an rawaito cewa 'yan bindigar na kan babura ne. Kawo yanzu dai ba iya bayyana dalilan da yasa aka kai hare-haren ba, ko kuma suna da alaka da zanga-zangar da aka yi a duk fadin kasar wadda ta girgiza Iran a cikin watanni biyu da suka gabata. Wasu mutane goma da suka hada da jami'an tsaro sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi a garin Ize, kamar yadda gidan talbijin kasar ya bayyana. Valiullah Hayati, mataimakin gwamnan lardin Khuzestan inda 'yan kabilar Ize suke, ya ce dawo gidan talbijin kasar cewa wata karamar yarinya da wata mata na cikin waɗanda aka kashe. A ƙarshe, a jiya Alhamis, gwamnatin sojan kasar Myanmar ta sadar cewa za ta saki fursunoni 6,000 a ciki har da 'yan kasar waje guda hudu. Kafofin yada labaran kasar sun ambato rukunin 'yan kasar wajen guda hudu da suka hada da Shin Tennell dan kasar Australia da Turo Kubota dan Japan da Vicky Bowman dan Burtaniya, kana da wani ba Amurka Kyaw Hitao. Rahoton ya ce a yi wa mutane hudun afuwa ne tare da neman su bar kasar. Har ila yau cikin waɗanda aka sakin har da Kyaw Tin Sui na hannun dama hambararriyar shugaban kasar Aung San Suu Kyi. An saki fursunoni 5,774 ne domin bikin ranar 'yancin kasar ta Myanmar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ofishin ministan harkokin wajen Ghana ya yi adawa bisa sanarwar gargaɗi akan al'ummar Ghana masu tafiya zuwa birnin Abuja tarayyar Najeriya cewa akwai yiwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci a yankin, a inda take cewa ba ta da masaniya a kai. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Wasu sa'o'i kadan bayan gargadin da aka ce ta yi ma al'umman kasar ta kan zuwa birnin Abuja na tarayyar Najeriya, ofis din ministan harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa ba ta da masaniya bisa wannan sanarwar. A wata wasikar da ta fitar tare da sanya hannu ita ministan Shehu Ayuku Bucci, ofis din ta ce wata sanarwar da aka fitar a jiya Laraba 16 ga watan Nuwamba din shekarar 2022 game da gargadi akan matafiya zuwa birnin Abuja, muna so mu tabbatar cewa ba mu da masaniya akai. Kuma fadar ministan kasashen wajen Ghana ba ta da wata masaniya akan barazana akan al'umman Ghana da suke zaman lafiya da al'umman tarayyar Najeriya. Kandi ya sa na tuntube Muhammad Awal, ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnati, a inda ya mini ƙarin haske akan wannan sanarwar da ta fitar.
America fara fito da takarda wannan official ne daga America kamar duk wanda za shi Abuja yayi la'akari in dai ba ya zama dole bane ya ce. To sai inda akai wani kuma daga Ghana gashi kuma ya tashi zana wannan magana ba, amma minister of foreign affairs ta fito karara kaman ba wannan bane, ba wani magana da yake tsakanin Ghana da Najeriya da ke gwada lalle in ka ce Abuja za a iya ka shiga wani ka kai Abuja kai ka shiga mawuyacin hali. So ba gaskiya bane, in ka duba Ghana da Najeriya alaƙar mu yana da ƙarfi sosai. Sai
shi ko Honorable Musa Sharif Nuhu na Lagiya, tsohon jakadan Ghana a Gini, cewa tunda fadar ministan ta yi adawa to komai yayi daidai, kuma ya kamata a yi watsi da labarin na farko ya so a rungumi na biyu.
To ka san shi labari, akwai labarin da gwamnati zai sa hannu ya ce kamar kasan don sovereign state ce ita ce a yi. Kamar kwanakin baya da kaga kasan Ghana ta ce tana support din Ukraine, amma Russia ko su fitan kasan Ghana suka ce wannan rigimar kage wannan gwamnati ya sa hannu. In dai wannan gwamnati ya sa hannu suka ce kamar da farko ga abin da yake akwai, daga baya kuma gwamnati ta sa hannu ko ta ce a'a ba su suka faɗi ba. To kaga sai mu yi amfani da maganan baya, in dai gwamnati ba su suka faɗi ba ko ba gane ba, amma dai abin da zai riga ya riga ya yi ko ba gane. Domin shi farkin da mutsiya kamin ka faɗi wani abu, domin magana ce kamar kina tafi ba ta komowa. To kan ka ce wani abu ya kamata ka yi da akari, abin zaka faɗi nan gobe ba zaka dawo ka zo ka ce a ba haka bane, ko kuma a kai da wani kujoji kwararra wanda abin da ya sa ka faɗi wannan magana kuma da abin da ya sa ka janye. Amma wannan manzara ba za a jefa shi fili ba, za a ce tsakanin gwamnati da gwamnati a yi wannan magana daga sama. Amma wanda mu zamu da shi ke zama ka jin da wani abu ne da yake ka tan darge da akwai magana za a yi tsakanin ministan waje na Ghana da ministan waje na Najeriya.
Sai dai na tuntube mai sharhi bisa harkan tsaro kana tsohon jami'in diplomasi ya Umar Sanda Ahmad, a inda shi kuma ne masa tambaya ko shin wannan al'amarin ka iya janyo tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun.
Wannan ake kira diplomatic gaffe, kuskure ne, domin in dai ka san alakan da yake tsakaninmu da Najeriya akwai tsohon tarihi da yake, ko da akwai abu haka ina tsammani ba za a yi saurin fitowa da maganan ba. Komiti tunda dai an jara ina ganin magana ta kwanta kenan a karshe ne an samu wanda ya aikata wannan shin akwai wani jan kunni sai a ga kunnin shi tunda dai ka ce ba ita ba an da ki mataki don a gane waye aikata wannan abin
malam yusuf amuda bai kai da kawowa ne a birnin abujan tarihin najeriya daga ghana
eh to da farko dai da naji dai gaskiya dai raina ya bata kuma gabana ya fadi kuma ana shirye-shiryen ta amma kuma da naji gaba dai kuma ta ce ta yi amai ta lasa to shikenan yanzu dai kuma za a tafi sai yanzu dai tunda mun ja ka dai alhamdulillah
majiya ne labari ya yadu cewa office din ministan harkokin wajen ghana ta yi gargadi kan al'umman ghana matafiya najeriya da su guji zuwa abuja saboda yiwuwar za a iya kaddamar da harin ta'addanci abin da ya janyo cece-kuce sire to ni fadar ta yi adawa da hakan tare da jaddada karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin ghana da tarihin najeriya hamza adam daga kumasi ghana
madalla a gaida hamza adam Hukumomin kiwon lafiya a Nijar sun bayyana cewa matsalar mace-macen mata a lokutan haihuwa ta ragu na kusan kashi 47 cikin 100 a shekarar nan ta 2022 idan aka kwatanta da alƙaliman shekara ta 2021. Wannan na zuwa ne sakamakon yadda ake ci gaba da wayar da kan mata kan illar rashin zuwa asibitoci domin yin gwaje-gwaje idan ana ɗauke da juna biyu. A shekara ta 2010 ƙasar Nijar ce aka samu mata da yawa da ke mutuwa a lokutan haihuwa a duk faɗin duniya. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana wannan rahoto daga Agadez.
A yayin bitar da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez ta yi ne akan batun mace-macen mata a wurin haihuwa a watanni tara wannan shekarar. Ma'aikatar ta yi na'am da sakamakon inda a watanni tara wannan shekarar mace fiye da 500 ne kwatankwacin kashi 47 suka haihu a asibitoci maimakon haihuwa a gida da ke da tarin matsaloli. Idan aka kwatanta da shekara ta 2021 wanda mace 208 ne kawai suka haihu a asibitoci a Agadez. Sai dai hukumomin sun ce duk da yake an samu raguwar amma har yanzu da sura aiki. Dr. Haruna shugaban asibitocin da ke kula da mata da yara a Agadez.
Mata masu zauwa haihuwa a nan gidan likita 2021 mun samu mace 208 wanda suka zo suka haihu. 2022 wata tara na farin din nan mun samu 569. Shi yasa abin ma an rubunya shi masu biyu daga 208 har an kai 569. Ko wannan abin ya sa mace-macen mata ya rage.
Dr. Waje Haruna ya ƙara bayyana dalilan da suka sanya aka samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa.
Mu abin da muka gane, mata su da kansu sun gane. Taje ta yi awo gidan likita har wajen su nawa sun yi san su zo su haihu gidan likita. Su haihu a cikin ƙoshin lafiya, ɗansu a cikin ƙoshin lafiya. Likitocinmu su da kansu yanzu suna karɓan mutane da hannu biyu. Suna kwatanta musu ya kamata. Mace bai kamata ba ta zo ta yi awo ɗaya biyu uku hudu ta kashe kuɗin ta a mata bincike kuma ta samu na gida ta haihu ta samu yaro ba cikin wayar da ake so ba wani ya zo ba da rai ba uwar ta zub da jini a kawo ta a galabaita a likita su ma sun gane yanzu sun yi san su zo gidan likita su haihu da kansu.
Tuni dai kungiyoyin mata suka bayyana jin daɗin su da wannan sakamakon na raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwa inda suka bayyana cewa daman jahilci ne ke sanya mata haihuwa a gida maimakon asibitoci wanda aka yi domin su. Madam Aisha Maiga tana daga cikin kungiyoyin da ke wayar da mata illolin haihuwa a gida.
Jahilci ya fita kan mata. Ana tahiya kala mata ba su gane ba har yanzu mata sun gane. Da ƙarhi da yaji ana gaya musu ba su dauka suna a turo ka da ƙarhi da yaji yanzu matan da kansu da hankalinsu yawaye su suke kawo kansu wurin awo su suke kawo kansu wurin haihuwa. Wannan kuma ka gani sakamakon da ya bada. Matan in suna zuwa ana awo suna zuwa wurin haihuwa ila tilas ne mu samu ragewa mata wanda suke mutuwa wurin haihuwa.
Wata kididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a shekara ta 2010 ya nunar da cewa Nijar ce ke kan gaba a duniya wajen yawan mace-macen mata lokacin haihuwa a sakamakon matsalolin da suke cin karo da su a lokacin haihuwa ko kuma a lokacin da suke da juna biyu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta baiwa jami'iyyun siyasa izinin ci gaba da yaƙin neman zaɓe gabanin manyan zaɓuɓɓuka a ƙasar a shekara ta 2023, jami'iyyun siyasa a ƙasar suka fara gudanar da gangamin faɗakar da jama'a irin alƙawuran da za su yi wa 'yan ƙasar. Tuni dai jami'u suka fara kaddamar da gangamin kwadaitar da jama'a su goya musu baya saboda irin alfanu da jama'ar za su samu idan jami'iyar ta samu nasara a zabe. A wasu lokacin waɗanda ke gabatar da irin waɗannan alƙawura na iya samun sukunin cika su, yayin da a wasu lokacin akan samu akasin haka. Ko irin waɗannan gangami na da wani tasiri wajen samar da waraka ga ɗimbin matsaloli da suka dabaibayi 'yan Najeriya kuwa? Tambaya kenan da Alhaji Jamilu Baba, wani mai ruwa da tsaki a siyasa a jihar Plateau, ya ansa min.
A gaskiya Malama Zainab, wannan yakin neman zaben da ake yi ba shi da wani tasiri a dangane da rayuwar talaka. Dalilin da yasa nace miki haka, ai mafiya yawa ma abin da ya kamata mutane su gane, mafiya yawa masu zuwa yakin neman zaben da taron ba fa su ne masu kada ƙuri'a ba. Masu kada ƙuri'ar ba za ki gansu a wajen ba talaka, suna nan wajen neman abin da za su ci. Waɗannan ƴan baranda ne na ƴan siyasu a zo a yi sharholiya a faffaɗa abubuwan da ba shi ne yake a ƙasa ba. Amma idan jam'iyyu suna so a canja wannan tsari, to dole ne sai an dawo an gaya wa mutane gaskiya. Gaskiya shi ne na farko abu mutanen da su ne masu zaben nan, a nemi ra'ayinsu, a nemi ƙuri'arsu, kuma a yi zama da su su faɗi me damuwoyinsu. Sannan kuma in sun faɗi damuwoyinsu, a tabbatar in sun yi zaben kuma za a cika musu alƙawari. Mutukar in ba za a yi haka ba, to kin fara gani ai su ma talakawan sun fara wayewa. Ai yanzu ba lallai bane wai su zaɓi jam'iyyar da take kan mulki, ba lallai bane. Suna bin cancanta ne, so je za su fara neman wane ne zai taimake su, wanda zai taimake su kuma shi za su zaba.
Sau da dama sai kaga an yi irin wannan taro, an tara mutane, an yi musu alƙawura, kana ga kaman wato masu alƙawuran nan suna cika waɗansu wanda suka yi masu talakawan kuwa?
To inda ana cikawa su talakawan sa dinga kuka? Ba za su dinga kuka ba. Misali, an ce za a yi gyaran hanyoyi, in kin duba cikin garin Jos yanzu ina ne hanyoyin da aka gyara ne? Misali, in an ce za a yi gina kasuwar Main Market, yanzu an gina kasuwar Main Market? So irin wannan alƙawura ba alƙawura bane da ya kamata yanzu mu 'yan siyasa ya kamata mu fito mu dinga yin abin da yake na gaskiya.
To amma ta ina za a gyara ku?
Masu zaɓe su talakawan su ne za su yanke hukunci, su ne ake wa ƙaryar, kuma su suke da ƙuri'a. To sai su gane, in yau ka mana ƙarya, gobe ka mana ƙarya, jibi ya kamata mu yadda ka sake mana ƙarya?
Ba ka ganin matsin rayuwa ne yake sa talakawa ma ba su da wannan 'yanci?
Wannan babu wani matsin rayuwa akan abin da za a yi na rana ɗaya a baka 1,000. Idan muna so mu nemi haƙƙinmu, to dole sai mun haɗe haƙuri, sai kuma mun sadaukar da kai don cewa dole mu fausin 'yan siyasar nan su yi abin da ya kamata yi.
To sai dai ga Honorable Abubakar Muhammad, wanda ya yi tattaki tun daga jihar Borno zuwa garin Jos don halartar gangamin yaƙin neman zaɓe, ya ce taron na da tasiri ga rayuwar talaka.
Tasirin shi da daman ana campaign haka, ana gaya wa talakawa abin da gwamnati mai ci in ta ci zaɓe abin da za ta yi. So sai an haɗa jama'a haka din nan a gaya wa mutane.
To ka fito daga Maiduguri, wurin da aka san cewa akwai matsaloli musamman na tsaro, duk da yake an samu sauki kwanan nan, kana ga kamar irin wayannan taruruka taro a ce zan yi kaza, yana da wani muhimmanci ganin a baya wato an faɗi irin wayannan kalamai, amma kuma sai mu ga kaman wayansu ba cika yanda ya kamata ba?
Duk mutum na zo daga Maiduguri zai san cewa lallai abubuwan da aka faɗa a baya an cika ta. Mun san Maiduguri, ni na Goza ne, Goza an kore ta ma gaba daya, mun dawo Maiduguri, wasu sun kaura state na Najeriya na duka, amma yanzu mun koma. So ba wajen mu an samu ci gaba.
Me kake buƙatar shugabannin da za a zaɓa a ga sun yi matalaka?
Su cika alkawari da suka yi wa jama'a na hanyoyi, abinci musamman, ilimi, because shi jahilci ba abin da baya kawo ba. Ko magana muku haram da kika faɗa, jahilci yana cike babban abin da ya kawo ta.
Ita ma Juliet Dawap ta ce kasancewa mutane na cikin yanayi na rashin ababen more rayuwa, kamata yayi 'yan takara su rika cika alkawuran da suka ɗauka.
To gaskiya siyasar Najeriya yanda abubuwa suke yanzu haka, abubuwan gaskiya ba su yi kyau ba. Don gaskiya mutane ana yunwa, ana wahala. Gaskiya yanzu abin da nake gani, wannan gwamnatin ba su yi kokari ba wannan lokaci. Ko dai ba za mu sani ba, don kowa da aikin da yake yi, kuma a yanda suke a office nasu, su watakila suna nasu kokarin, amma gaskiya kokarin baya kaiwa ma mutane.
To idan an taru a irin wannan biki na kaddamar da campaign, aka wato waɗannan shugabanni sukan gabatar da alkawura, waɗansu su iya cikawa, waɗansu ba su iya cikawa ba, a wannan karo kina ganin kaman abin zai sauya zani kuwa, za a iya samun canji fiye da abin da muka gani a baya?
To mutum ne fa, kowa zai iya alƙawari ko kicin zaki alƙawari ma yayanki zaki iya musu abu kuma wata kila biki zakin samu kin cikata shi ba ba wai dan ba kiya son ki yi ba amma dan wata kila wani abin da yazo ya fi karfin yanda zaka yi to kaga ba yanda zaka yi dole ka hakuri kuma dai ka bari dan akwai wani abin sai yazo ya fi karfin ka amma yanda na fara dazun Allah ya taimake su kuma Allah ya sa su iya cikata duka abin da ya kamata za su yi don Najeriya komai ya samu ya zama lafiya.
Me kike fatan ganin waɗannan shugabanni su yi ma 'yan Najeriya?
Wani damuwa da muka samu kan ma ciki shine security. Gaskiya muna neman a samu zaman lafiya, a samu mutane kowa ya iya tafiya duk inda zai tafi, ko mun dare ko ma wani lokaci, a samu a yi tafiya lamin lafiya, ba maganan kidnapping, ba wani maganan bandit ko wani abu. Gaskiya wannan shine babban abin da muke so amana a kasan nan.
Sau da dama al'umar da ke karkara ba sa cin moriyar irin waɗannan manyan alƙawura da masu tara dandazon mutane ke yi na samar musu da ababen da za su samar musu da ingantaccen rayuwa kamar yadda na ji daga bakin wannan bawan Allah.
Sunana Muhammad Bello Adamu daga Gimilimoro bakin kogi Rimiwot basa local government. Abun da ya shafi siyasa gaskiya abu ne yana da tasiri don inda harkar soja ne ai ba za a ga mutane suna hadiyan amma shanin siyasa ga ki muna tare da yan takara ko ta ina gaskiya wannan abun farin ciki ne ainihin kuwa mu muna murna da shi sosai
yawanci akan taro a wannan lokaci na yakin neman zabe sai kaga mutane sun zo yan takara su zo su yi ta alƙawura kana ga kamar suna cika irin waɗannan alƙawura da suke kuwa
to gaskiya ba kowa bane wadin suna cikawa amma wasu ba sa cikawa musamman ma abun da ya shafi wannan zamanin lokacin namu yadda fatan mu Allah sa waɗannan ne su jika mana alƙawari don a gaskiya ba sa cikawa ba duka ne su gaskiya
amma a baya mun san cewa an yi irin wannan yakin neman zaɓe kuma an yi alƙawura da yawa kana ga kaman wanne alƙawura ne aka yi an cika da kuma waɗanda ba a cika ba
eto alƙawuran gaskiya suna yawa wanda babu za mu iya lissafawa ba gaskiya amma na alƙawarin za mu samu hanya kuma gaskiya ba mu samu hanyar kwaltadin ba amma na alƙawari za mu samu ruwan sha to ruwan sha ne aka muka samu a dan mana tuka-tuka famfo to shi kan mun samu amma hanyar kwaltakan gaskiya ba mu samu ba wanda a kauye mu kenan wanda shi ne aka yi ta mana alƙawari ba muna fata Allah sa wannan gwamnati din ta dube mu ta mana wannan hanya
to da yake kana karamar hukumar ba sa na san cewa wani lokaci akan samu matsaloli na tsaro me kake ganin kamar ita wannan gwamnati a ce ta samu zuwa ko kuma ta hau za ta muku sama a bangaren tsaro
eh to ina fata ta kara himma fiye da wanda wannan gwamnati din take yi don gaskiya a wannan gwamnati mun samu kwanciyar hankali gaskiya duk da ana cewa ana kuka da amma mu a jihar Filato dai gaskiya mun ga canji sosai kira na ga shugabanni don Allah su taimaka alƙawarin da suka yi da mutane su dinga cikawa don ba nan ba ne don in mutum ya samu a nan iya kai wani su shekaru ma ga dukiyar sai ya zama banza ne ba ma iya amfani da shi wanda wani baya ya tara ma ya kamu da rashin lafiyar da zai je ya canza abin da ya tara din ma amma iya yi abin da mutane za su amfana da shi insha Allah har bayan rayuwarsa za a yi gana ana yi bawa ga su marigayi sa Ahmadu Bello su ta ba a balewa abinda suka shuka shi ne muke ji har yanzu amma ina roƙon Allah ya sa su jawo da tunanin su dinga gyara mana Najeriya din don gaskiya talakawa suna jinjige kasan akwai arziki amma gaskiya talaka baya moriyar arziki
yayin da jama'a ke ci gaba da zuwa tarurrukan yakin neman zaɓe inda 'yan takarkaru ke yi musu alƙawuran moriya da za su samu a ɓangare ɗaya kuwa talakawan na ci gaba da addu'ar Allah ya zaɓa musu waɗanda za su samar da tsare-tsare da za su samu ingancin rayuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya ina mana barka da sake haduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Yakubu kan shirya da kuma gabatarwa sannan gidan radiyon muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku da farko za ku ji cewa a yayin da ya rage sauran kwanaki uku a fara gasar cin kofin ƙwallon duniya a dalar Laraba na ƙasar Qatar za ku ji sunayen shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa guda goma da ba za su sami damar taka ledawa ƙasashensu ba sabili da raunuka da suka samu. Sai dai kafin nan zan fara ne da gaya muku sunayen 'yan wasan motsa jiki guda goma maza biyar da kuma mata biyar wanda za a karrama sabili da fice da suka yi a duniya cikin wannan shekara da muke ciki ta 2022. A ɓangaren maza akwai Mondo Duplantis ɗan ƙasar Sweden. Shi ne ya zarce kowa a fagen tsallen pole vault a duniya a wannan shekara ta 2022. Sai Sufyan El Bakli ɗan ƙasar Morocco shi ne ya zarce kowa a duniya tseren steeplechase na tsawon mita 3,000. Sai Jacob Ingebrigtsen ɗan ƙasar Norway shi ne na ɗaya a duniyar gudun mita 1,500 da kuma 5,000 da ake gudanarwa a rufaffen filin wasan motsa jiki. Ɗan ƙasar Kenya mai suna Eliud Kipchoge shi ne lamba 1 a duniya a gudun yadakanin wani. Sai kuma Noah Lyles ba Amurka a duniya ya zarce kowa a tseren gudun mita 200. Idan muka dawo ɓangaren mata kuwa 'yar ƙasar Najeriya Tobi Amusan ita ce ta yi fintinkau a tseren tsallake shinge na tsawon mita 100 a duniya. Sai kuma 'yar ƙasar Jamaica Shelly Ann Fraser-Pryce ita ce lamba 1 a duniya ita ma a tseren gudun mita 100 ne. Sai kuma Kimberly Garcia 'yar ƙasar Peru ta yi fice ne a duniya a fagen iya tafiyan sassarfa na tsawon kilomita 20. Sai Sydney McLaughlin 'yar ƙasar Amurka ita ce zakara a duniya a tseren gudun tsallake shinge na tsawon mita 400 da kuma na tsawon mita 4x400. Sai kuma Yulima Rogers ɗan ƙasar Venezuela a duniya babu kamarsa a fagen iya tsallen triple jump. Yanzu kuma za ku ji sunayen 'yan wasan ƙwallon ƙafa da ba za su samu damar buga ƙwallo a ƙasashensu ba a gasar ƙwallon ƙafa na duniya da za a fara a ranar Lahadin nan mai zuwa 20 ga watan Nuwamban da muke ciki ta shekara 2022 a ƙasar Qatar. Sunayen kuwa sun haɗa hadda Diogo Jota daga Portugal, Paul Pogba daga Faransa, sai N'Golo Kante shi ma daga Faransa, sai guda biyu daga Ingila akwai Reece James da kuma Ben Chetwell. Sadio Mane ɗan ƙasar Senegal shi ma ba zai samu damar taka leda ba da kuma Jorginho Wijnaldum ɗan ƙasar Netherlands ba zai samu damar mutsa leda ba da kuma Mikel Oyarzabal daga ƙasar Sufaniya dukansu ba za su samu damar mutsa leda ba a sanadiyar raunukan da suka samu a wasu ɓangarorin jikunansu. Daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon kocin club ɗin ƙwallon ƙafa ta Super Eagles Gennaro Torre ya zargi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Ahmadu Phoenix cewa shi ne janyo wa ƙasar rashin samun iya kaiwa ga gasar ƙwallon ƙafa ta duniya na wannan shekara ta 2022 wanda za a fara a ranar Lahadin nan mai zuwa a Qatar. Inda ya ƙara da cewa kurarsa da aka yi ya taimaka wajen rashin samun nasarar da club ɗin Super Eagles ɗin ta yi wajen kaiwa ga samun tikitin zuwa Qatar domin shiga gasar ƙwallon ƙafar duniya. To da wannan kuma nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
Wata gamayyar ƙungiyoyin rajin 'yancin ɗan adam da lauyoyi a Uganda sun shigar da ƙara a kotu da ke ƙalubalantar sabuwar dokar yanar gizo mai tsarkakiya. Lamarin da suka ce yana zama yunkurin kashe faɗan albarkacin baki da kuma auna 'yan adawa. A watan da ya gabata ne shugaban Uganda Yoweri Museveni ya rattaba hannu a kan dokar ta Computer Misuse Act da ta sha suka daga ƙungiyar Amnesty International wanda ta kira da a soke dokar da ta kwatanta mai tsananin muni. Jami'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗan da aka kulla. Ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci, yana mai cewa a wata sanarwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Babu Yakuma Geri da ta gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.